بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Barkanmu da wannan safiya ta ranar Talata, wanda ita ce safiyar 14 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Maris 2026. Daga wannan masallaci ne albarka na Garki Area 8 a nan cikin birnin tarayyar Najeriya, Abuja, a cikin jerin gwanan darussa na faɗakarwa ga iyaye mata a cikin wannan wata na Ramadana mai albarka. Muna cikin tattaunawa akan mataye da Alƙur'ani ya ambata. Mun kirayi ɓangare na farko da An-Nisa'u As-Salihat, mata nagartattu waɗanda ambatan su yabo a cikin Alƙur'ani. A yau za mu yi darasi na 9 a cikin wannan jerin gwanon insha Allah, wanda za mu kalli fadan Allah madaukakin sarki: wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuban. Bismillah. Wa
a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ قَدِيرًا.
To, wannan aya a cikin suratul Nisa'i, aya ta 128, ko Allah madaukakin sarki yake cewa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan. To, idan wata mata ta ji tsoron daga mijinta ya guje mata, au i'raban, ko ya dinga kauda kai daga barinta, fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan, babu laifi tsakankaninsu su yi wani sulhu wanda kowa zai samu wato maslaha a ciki. Allah ya ce wa sulhu khairun, kuma shi sulhu alheri ne. Wa uhdiratil anfusu shuhdu, Allah ya ce kuma su zukata an sanya musu san kai. Wa in tuhsinu, amma idan kuka kyautata a wajen sulhu, wa tattaku, kuka ji tsoron Allah, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, lallai Allah ya kasance ne ba da labari ne akan abin da kuke aikatawa. Wannan aya, kamar yadda muka ji, asali ce game da sulhu a zamantakewar aure. Wato, mace ta ga cewa mijinta ya wayi gari, yanzu baya mararinta, bai santa irin da, ko ba shi da lokacinta, ko wata matar ta ɗauke mai hankali a cikin matan shi, ko wani abu dai makamancin haka, ta maimakon ta bari rigima ta yi yawa tsakankaninsu, ta ce ita ma bari ta tada fitina, a yi ta rikici, a yi ta tashin tashina, ko aure ya mutu, ko zama ba daɗi, ko a yi ta yi wa juna makirci, sai Allah ya kawo mafita. Allah ya ce babu laifi tsakankaninsu idan suka zauna suka tattauna, aka fahimci juna, aka yi sulhu. Menene ma'anar sulhu? Shine ta haƙura da wani haƙƙinta cikin haƙƙoƙin da ke kansa, haƙƙin wurin zama, ko ciyarwa, ko rabon kwana, ko wani haƙƙi makamancin haka. Ta nuna mai cewa to ni ba komai, zan dinga biyan kuɗin haya, ba sai ka biya kuɗin haya ba, ko zan dinga biyan kuɗin makarantar yara, ko kuma mu 50-50 ku don abinci abin da ka kawo Allah Allah ya saka da alheri ne dan ya saura ko kuma in ka zo gidana so daya a mako ne ya isa ya isar mun gara dai in ci gaba da zama da aure na akan mai tarkici ko kuma aure ya mutu to idan ya yadda ya karbi wannan damar shikenan sai ci gaba zaman su na aure kuma Allah ya yadda da haka a matsayin sulhu dan samun maslaha dan kada rikici ya raba aure ko rikici ya zama har ya shafi dangi ko ya shafi ƴaƴan da ke tsakankanin auren ayi ta fitina to wannan shine ma'anar aya a takeice cewa Allah madaukakin sarki ya halasta yin sulhu da tanazuli akan wani haƙƙi cikin haƙoƙin aure da mace take da shi a gun mijinta ta sauka daga wannan haƙƙin dan igiya auren ta ci gaba da wanzuwa ne yakan ta da ƙayar baya ta ce bata yadda ba miji ne yana aiki misali a Kaduna yana da iyali a garin su a sami naka ko giwa ko zaria ko lere sai kuma yazo Kaduna in yazo Kaduna sai yayi kwana biyar wato zai zo Monday ya kuma Friday matar shi tana ci sai ga kuma kwanakin nan da yake biyar bari ya auri wata a Kaduna da can da yake zuwa ya dawo ba za ki damu ba amma yanzu da ya auri wata aga haka na nufin ita za ta samu kwana biyar ɗin shi kenan a mako kullum ke kuma da kike can garin su ko garinku ke kuma kwana biyu kin ga ba kwa ce ta da wannan ba sai wata ta tada kai bai ta ce san ba ta yadda ba ai ta rigima cewa sai dai duka su dawo Kaduna ko dukan su dawo lere ko kuma ya koma yin je kullun ya je ya dawo kullun ya je ya dawo to wannan abu ne da ba zai yi ba ko kuma a ce yana nan Abuja yana da mata daya a Kaduna yana da daya a nan Abuja ke ta Kaduna kice baki yadda ba idan da za a iya kowace ta zo ta yi wata daya Abuja to kuma Kaduna to da yayi amma ba za a iya ba to dole ne a nemi maslaha yadda za a rayu wata kila waccan da ke Kaduna tana da ƴaƴa da suke makaranta wannan kuma ma'aikaciya ce a nan dole dai a kalli ya za a yi maslaha abinda zai yi kar wata ta ce ita dole sai an ba ta haƙƙin ta cikakke in ba haka ba sama da ƙasa ta haɗe sama da ƙasa ba za ta haɗe ba amma aurenki na iya haɗewa to ko yaya ne gara a ce kina da mijinki kuma wanda ki riga kin san shi kin saba da shi wanda kuma shine mahaifin ƴaƴanki akan a ce rikici ya jawo har a je rai ya ɓaci a yi saki sai ki koma kuma yanzu kin zama bazawa wataƙila ma babu wanda zai tunanin ya saki aurenki sannan kuma ƴaƴa su shiga cikin garin wataƙila kina so ki tafi da wasu abu ya gagara wataƙila in kin tafi da su ba za ki iya ɗaukar ɗawainiyar su ba haka dai abubuwa duk su lalace to gara an yi sulhun ko yaya ne isa Allah ya ce wasulhu khairun wannan ka'ida ce amma ka'ida ce ga magari a cikin wannan kabiya da kuma duk kazaya irinta wasulhu khairun yin maslaha fahimtar juna yin yarjejeniya abu ne da yake kawo alheri sai kuma Allah ya bayyana mana ɗabi'ar mu mu ɗan adam Allah ya ce amma fa mutane zukatansu kowa na da son kai kowa zai so a ce ya shiga gaban ɗayan kowa zai so a ce shi ya mora shi ya ci riba to kada mu kawo wannan son zuciya a wajen a'a mu kawo abin da zai zama pragmatic abin da zai yiwu musamman saboda maslahar shekarun da aka rayu a tare a baya da kuma mustaqbalin yaran da aka haifa a cikin wannan auren ko wani abu makamancin haka da kuma dan a tabbatar da zumunta da dangantaka da ke tsakanin waɗannan gidaje guda biyu da suka yi aure wanda ya sa aka samu dangantaka tsakanin dangin mijin da dangin matar da zaran an yi aure kun zama dangi to kada garin raba wannan aure a raba waccan zumunta ita ma zumunta a bar kiyayewa ce wannan aya sai malamai suka yi saɓani a kan sanadiyar saukarta Ibn Abbas radiyallahu anhu kamar da Imam Tayali sai ruwaito a cikin musnadin sa da Imam Tirmidhi a cikin sunan din sa da wasu malamai daga Ibn Abbas suka ce nazalat innaha nazalat fi sauda wannan aya ta sauka ne game da matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Sauda bintu Zam'ata bin Qais al-Amiriyya al-Qurashiyya cewa wannan mata akanta wannan aya ta sauka Aisha ta faɗo ta magana kutankucin wannan amma ba da irin wannan sigar ba ta faɗa da sigar cewa wato Sauda ce dai kawai a karankin kanta ma'ana bayan ayat ta sauka wata rana sai Sauda ta ga dacewa bari ta yi aiki da wannan aya a karankin kanta ta yi tunanin kamar zai yiwu a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu fa bai da muradin ta kar kuma ma ya zo ya sake ta akwai ma wasu riwayoyi mursala guda biyu da suka bo cewa wanda ba su inganta ba suka bo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma sake ta da amma wannan bai inganta ba a takaice ita ne ta tsorata kawai a karankin kanta cewa kar fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta sai ta ga ta fifita ta zauna da shi ko yaya ne ta rayu da shi a matsayin miji ita matarsa ta mutu alhalin tana karkashin igiyar auren sa saboda ranar alkiyama ta tashi cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda anan duniya ta zama cikin lissafin uwayen muminai sai ta fifita wannan akan maslahar cewa ni wallahi ba zan yarda ba akan maslahar kankanuwa ta rabon kwana ko na sai ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce mishi ya manzo Allah yaumi li Aisha kwana na da kake raba mun to na baiwa Aisha ka dinga bata kwana na shikira nabi ce to shikenan in kin yarda haka babu komai amma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan je gurin ta lokaci bayan lokaci haka Aisha ta bada labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana fifita wata a cikin mu wajen raban kwana ba sai dai ita da kanta Sauda ta dauki kwananta ta bani yana cikin sunan Abi Dawud to haka dai wasu riwayoyi suka zo game da haka wata riwaya kuma ta zo da cewa wata mata mai suna Khawla bintu Muhammad ibn Maslama Khawla yar gidan Muhammad dan Maslama ita ce ta samu matsala da mijinta mai suna Sa'ad ibn Rabi' ko Rafi' ibn Khadij gwargwadon sabanin riwayoyi shine suka nemi a zauna ayi sulhu iyaye suka sa baki sai Allah madaukaki sarki suka da wannan aya dan ta zama ka'ida game da wannan sulhu da tsakanin ma'aurata to da wannan sai mu kalli cewa to wannan aya ta ambaci Sauda kenan a matsayin wa inim ra'atu domin riwaya ta fi yawa akan cewa Sauda din ce fiye da ita waccan Khawla bintu Muhammad bin Maslama radiyallahu anha wa an abiha to wace ce Sauda kenan Sauda sunanta kenan Sauda bintu Zam'a ibn Qais al-Amiriyya radiyallahu anha ita ce mata ta biyu cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato wanda ya fara aura bayan rasuwa as-sayyida Khadija radiyallahu anha bayan da Khadija ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna lokaci ba shi da iyali as-sayyida wasu cikin gwaggwannansa suka dinga ba shi shawara cewa ya kamata fa kai aure ba zai yi ka zauna haka kana ta kabar matarka da ta rasu ba shi ne ya ce to ba laifi a nema mishi wacce zai aura sai aka kawo mishi ita wannan Sauda din ta kasance mace ce aka ce mai kiba doguwa kyakkyawa wadda take yar dangi sannan ta kasance mace ce mai ban dariya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna ya kira da ita ta dinga sa shi dariya ta iya raha ta iya maganganu masu ban dariya wani lokaci ma har su Hafsa da Aisha sukan tsokane ta ya zo a cikin wata riwaya wanda suka taba tsokananta suka ce suka shigo gida suna salati me ya faru suka ce ai dujal ne ya bayyana ta tsorata ta firgita haka suna ta mata dariya su ga kasance mace ce mai raha da wasa da dariya kuma mace ce karimiya Sayyidina Umar dan Khattab ya taba aiko mata buhu cike da dinari cike da kuɗi misali ana kawo mata ta gani sai ta ce wannan kuma me aka ce mata ai kuɗaɗe ne sai to ku miƙo mini lullubina aka miƙo mata lullubinta ta ce ma yaron da ya kawo kayan ɗauko mu je aka dauko da su aka fito da su bakin Baqi'a nan cikin Madina kenan. Anan ta tsaya duk wanda zai wuce ta diba ta bashi bata koma gida ba sai da tarbar da kudin gabaki da kudin da ita ma yanzu aka kawo mata su. So ana bada labarin ta a wajen kyauta da sadaka da hali na karamci. Bayan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Sauda bata sake fita daga garin Madina ko ta je aikin haji ko umara ko wani abu, ta ci gaba da zama a gidanta kaman zaman mai ta kaba. Ta ce ba zan fita daga inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya barni ba. Annan ta ci gaba da zama bata matsa ko ina ba har sai da Allah ya dauki rayuwarta. Gashi kuma ta dade a duniya bata rasu ba sai a shekara ta 54 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato bayan kamar shekara 42 kenan da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ta rayu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 42, kuma annabi ya rasu a shekara ta 11 bayan hijira, ita kuma ta rayu a shekara ta 54. Idan ka cire 11 zai baka 43, amma tsawon shekarun nan ba ta fita, tana gida sai dai tayi sallah, ta karanta alqur'ani, tayi istighfari, tayi azumi, tayi kaza, sai kuma an shigo wurinta don neman wani bayani ko wani karatu ko wani abu makamancin haka, ko irin wancan fitan da ya zama mata dole da ta fita don ta raba sadaka. Ai da labarin yanzu an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekara ta 10 bayan hijira, kafin hijira shekara ta 10 da annabta, wato bayan rasuwar Khadija kenan. A cikin watan Ramadana irin wannan aka dora mata aure da manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akwai wata aya ma da ta sauka wadda ke da alaka da tarihin wannan mata, ita ce ayar da ta zo game da batu akan hijabi. Fadan Allah madaukakin sarki, ya ayyuhan nabi qul li azwajika, na'am,
ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhinina 'alayhinna min jalabihim ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
Wannan aya cikin suratul Ahzab ko wanda take magana akan ita ake kira da suna ayatul hijab, bisa zance mafi inganci, wato aya da ta sauka don umarnin mata da su dinga wato zama a gida, su dinga kuma lullube kansu don za su fita. A shari'a da mata suna fita ne ba sai sun yi cikakken lullube ba, afwan a jahiliya da mata suna fita ne ba sai sun yi cikakken lullube ba, kuma sukan fita da rana, kuma sukan wuce ta cikin maza da sauransu. Sayyidina Umar sai kasance shi yana ganin ko da sauran mata suna fita, to bai dace matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dinga fita ba, kuma a lokacin fitan ya zame musu dole ne, saboda a wancan lokacin kamar yadda Aisha take ba da labari ba su da banɗaki a cikin gidajensu. Saboda haka da yamma da zaran magariba ta yi sai mata su fita su je bayan gari, in suna da wasu buƙatu na banɗaki su je su tsuguro sannan su dawo gida. Sai Sayyidina Umar yakan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah, ka hana matan ka fita suna cakuleniya da mutane, a cikin mutanen nan akwai mutanen kirki akwai wanda ba na kirki ba. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin gaban kansa, kamar yadda muka karanta a jiya, shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha, Allah ne ya shar'anta shari'a, thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, Allah ne ya shar'anta shari'a sai abinda Allah ya ce ayi za a yi. To wata rana Sauda sai ta zo da lullubanta sai ta wuce ta inda maza suke, sai ta ji nauyi da kunya ta kasa wucewa kamar kafa ta zai harbe shi ne. Sai Umar shi kuma ya kwalla da muryar shi ya ce, kad arafnaki ya Sauda, wallahi mun gane Sauda ce ki, mun gane, wato yana jin takaicin abin. Shi ne sai Allah madauki sarki saukar da aya, ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, qul li azwajika, ka ce wa matanka wa banatika da iyanka wa nisa'il mu'minina da sauran matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihim idan za su fita su kusanto da lullubin su wato ya zama jikin su kenan zalika adna an yu'rafna wannan shi yafi kusa da kar a gane su kamar yadda aka gane shi din can fala yu'zaina kuma ba ko kuma zalika adna an yu'rafna wato wannan shi yafi dacewa da a gane ta a gane cewa mace ce kamilalla mai mutunci ba wanda fala yu'zaina ba za a cutar da su ba to daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito sai ya hawo mimbari sai ya karanta wa sahabbai waɗannan ayoyi shikenan sai mata duka suka ɗauki sanya hijabai da lulluɓi suka dinga lulluɓe jikinsu yadda ba a ainihin wato tantance wace ce wannan ko wace ce wannan har ya zama na cewa ma sukan zo sallah na asubahi a masallaci za su fita ba za a gane wace ce a cikinsu ta zo ba saboda sun lulluɓe jikinsu gabaki ɗaya wannan shi ne shiga ta shari'a da musulunci ya zo da ita wanda za ce da mata su dinga shiga suna lulluɓe jikinsu inda za su fita inda za su fitan kuma ya zama inda dace ne da shari'a inda Allah ya halasta musu su je inda kuma da izinin iyayensu ko mazajensu ko waliyensu gwargwadon a ina suke rayuwa idan mace ta yi haka ta yi fita wanda ya dace da shari'a idan ko ba ta yi haka ba ta yi fita irin abin da ake ce ma fitar wala tabarrajat tabarrajat zahiratul ula ta yi fitan maguzawan farko kenan Allah ka tsare mu to a cikin wannan kissa ta Sauda wadda ta zo a cikin wannan aya ta cikin suratul nisa'i akwai fa'idoji da yawa da malamai suke fitarwa kafin mu tafi da nisa na farko shine muhimmancin sulhu a cikin rayuwa musamman rayuwar aure aure Bahaushe yana cewa zo mu zauna zo mu sabani da zaran an kulla alaka ta aure to sai kuma wasu abubuwa su bayyana waɗanda da ba haka akai tsammani ba zama ne na gaskiya da gaskiya to dole sai akwai compromise namiji zai ga cewa ashe wasu abubuwan da yake tsammani daga iyalin shi ba haka suke ba ko wasu abubuwan ashe ma ba haka ake yin sai da yake tsammani ba ita mace za ta ga wannan za ta ga ashe wannan ashe ma haka yake sai ta ga kamar ba mutumin da suka yi soyayya din nan suka kaunaci juna suka yi shauƙin juna ba kamar ba shi to idan mutum ya ce dole sai yadda yake so to kullum sai aure ya mutu kuma in zaki guda goma duka sai su mutu babu wani namijin zaki aure shi ki same shi yadda kike so ba kamar wato sabuwar waya ce da zaki je ki siyo wanda sai kin tantance an gaya miki duka abin da take da shi kuma ki zo ki ganta lafiya lau haka ko ita ma ana iya rashin sa'a ki ga ba ta rike caji ko ba ta da network mai kyau ko wani abu to duk wannan abin da yake fara cewa maza hankaka namiji ba dan goyo ba namiji duk da gaske ne maza ba a gane kansu yanzu na da su na ga muku wannan sai ka sai dai a ta addu'a a ce ko a ce ba a kwankwasawa ba kaman ƙwarya ne a kwankwasa a jiwa cici ne ƙwari da gaske ne saboda haka idan aka riga aka daura auren nan to ya riga ya gama da shi mana yin sai da yi ko dai ki hakura ki bi gaskiya da gaskiya abinda kika samu na alkhairi ki goda Allah wanda baki samu ba ki yi hakuri haka Allah ya kaddara wanda zaki je ki gaya mata kukanki ko ki je ki kai mata karan mijinki ta yi nata mijin ya fi naki matsala ta yi abinda mijinki yake na rashin kirki shi mijinta ya ninninka haka amma ya ta yi gunda bakinta za ta faɗa ba za a ji labari ba duk ta shanye yake ma sai ki shanye sannan kuma tun da wuri sai ki ƙoƙari ki ga kin sa mijinki a wani tsari wanda a kan shi za ku rayu ki koya mishi wani salo na rayuwa akwai namijin da sai bayan an aure shi za ki gane ashe abinda ya nuna na arzikinsa bai kai haka ba wani abinda ya nuna na darajarsa a cikin mutane ko iliminsa ko hanyar samunsa ko danginsa ashe ba haka ba ne wani yana da wani halin da ya ɓoye ba a san da wannan halin ba sai bayan an yi aure yana shaye-shaye ko yana da wani mummunan tarihi ko yana da wata mata ma ana samun haka mutum ya zo ya presentin kanshi a matsayin saurayi ya aure ki sai daga bayan da nake ashe yana da wata mata ki kuma kin sha alwashin ba za ki aure mai mata ba yanzu kuma ga shi kin matan mai mata to ya kenan zaki ce ne kai wadannan a sake ki ba zai yi ba saboda haka sulhu yana da muhimmanci kwarai a cikin rayuwar aure shine wato hakura da wani abu da haƙin ki ne ki hakura da shi matakar an baki 60% 70% 80 ba wannan kin samu ma babban maki kenan sannan kuma mutun ya dinga kallon cewa akwai wata wadda bata ma kai ki samu ba ni'imomin Allah ana so mu dinga kallon na ƙasa da mu wannan yana taimaka mana mu gode wa ni'imar Allah ki kin samu miji shekara ki 23 ko da 7 wata na nan ta girme ki ba samu mijin ba in kin halitta ne Allah ta fi ki idan darajar iyaye ne Allah ta fi ki idan wadata ne Allah ta fi ki amma Allah bai kawo mijin ma'ana kana da abin da a al'adance ya kamata ka samu mijin ya kamata a ce maza ma suna ta zuwa suna competition a kanta amma Allah bai kawo ba wato kuma Allah ya kawo mijin amma bai kai irin naki ba wato kuma mijin ma baya zama a gari suna ne kawai tana da miji amma yace wata shi da mata ganshi kuma ta hakura wato kuma ga mijin baya kawo abinci kike ci da kanta da yayanta to sai kiga ki Allah ya baki mijin Allah ya baki shi yana zaune tare da ki kuma yana yin gurgurdan hali wato kuma zaki ga ta haihu shekara da shekaru bata haihu ba bata samu haihuwan bai zauna ba an yi auren ana ta try da sauransu ki kuma lokaci guda Allah ya kawo rabo to dan haka duk waɗannan ni'imomin sai mutun ya kalli ni'imar da Allah ya mishi sai ya kalli kuma wani na ƙasa da shi wanda bai kai shi samun ni'ima ba to wannan zai fi sa mutun ya gode wa Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda haka sulhu muhimmin abu ne wajen samun kyakkyawar zamantakewa aure me ma'anar sulhu shine compromise at-tanazul hakuri da wani abin da da kina ganin kar ba za ki hakuri a kai shi ki hakura ki kauda kai abu na gaba shine wannan aya tana nuna mana ɗabi'ar maza ta nuna mana ɗabi'ar maza game da cewa su kullum maza to su ne a sama domin kun ga ita mace a nan ita aka shawarta ta haƙuri da haƙƙinta wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raba ita ce aka ce ta yi haƙuri to wannan cewa da ake ta yi haƙuri da kullun iyaye da kakanni suke gaya mana to kun ji Qur'ani abin da ya goye baya ke kar ki ce ke ya za a ce ki haƙuri shi ba za a ce haƙuri ba wannan ra'ayin na mata in kare haƙƙi din na ƴan feminism za su na miki aike da namiji ka faɗa da ka faɗa kuke ba wani magana a cewa ke haƙuri ke ba za ki haƙuri ba to ƙarshe za ki samu matsala ne in ga Ƙur'ani ya gwada mana cewa a ɗabi'a su maza kullum suna so su kasance ne a sama kuma su maza suna da ɗabi'ar yayi wato yau yana yi da wannan matar ita yake so ita yake ji da ita baya iya yadda ranta ya ɓaci duk abin da take so zai mata wani zai iya saɓan Allah ma dan ya faranta mata duk abin da ya samu zai bata ko da yaushe yana kula da ita bayan wani lokaci kuma wannan matar kuma yanzu ya bar yayinta ya kuma ga wata to ke da yayin ki wuce din nan kar ki ce ba za ki iya haƙura da wannan realitin ba za ki haƙura da wannan gaskiya da ta bayyana ba dole ki haƙu domin a san da baya yayin ki idan kika ce ba za ki haƙura zauna lafiya ba to bai damu ma da ya sallame ki ba yayi da ƙwallon mangoro namiji mai tunani da hankali da hikima shine ma zai dinga bin abin a sannu-sannu ya dinga tausayawa ya dinga tuna baya cewa da fa an yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu kuma bai dace a rabu ga baki ɗaya ba to idan kika bi shi a hankali har sai ku zauna lafiya amma idan kika ƙi bi a hankali kika nuna cewa za ki tada ƙayyar baya to sai a fasa duka a rasa to shari'a ba ta son auren ya lalace saboda an fi so auren ya tabbata da daɗi ba daɗi da na musa ya tabbata me yasa ka fi so ya tabbata saboda waɗancan maslahohin da muka ambata maslaha ƴaƴa maslaha tsawon shekarun da aka yi na zamantakewa maslaha kuma ki ci gaba da zama a matsayin mata aure da sauran ire-iren waɗannan maslahohin to saboda waɗannan maslahohi sai ki kalli haka sai ki haƙuri. Sannan shari'a ta nuna mana cewa mace za ta iya tanazuli ashe daga saƙoƙinta. To anan a yadda tarihin ya nuna ita matar da kanta ta yi tanazulin, to hakan yana iya yiwuwa, ko kuma shi ya yi mata tayin cewa in za ki iya haƙura da kaza to ni ban da matsala. Inda yanzu za ki ga haka ‘yan boko suke yi, tun ya wuri mata wai tana aiki can wuri sai ce to ke fa inda kina aiki school fees ɗin yara fa 50-50 za a yi fa, kin yarda in ba ki yarda ba gaskiya akwai matsala, dole kuma haka za ta haƙura ta yarda. Ko wani ya ce to za ki dinga yin cefa ne na rabin wata, yin yi na rabin wata, duk da yake wannan kasawa ce ga namiji asali, bai dace namiji ya zama haka ba. Wato shi ya fito da maitar shi a fili, yadda cewa shi ba mai iya ɗaukan ɗawainiyar iyali ba ne, to wannan bai dace da mazantaka ba, domin Allah ya yi wa maza wato ƙa'ida cewa wa bima anfaqu min amwalihi, cewa suna samun shugabanci ne da fifiko a kan mata sakamakon sadaki da suka biya da kuma hidima da suke yi na ɗawainiya ta yau da kullum. Idan mutum ya nuna shi ba zai iya wannan ɗawainiyar ba, wannan kamar ya cire kanshi daga layin cikakkun maraje ne. Amma a aikace ake ga maza suna yin wannan, don an yi hakan ki yi haƙuri. Wannan kalmar haƙuri da ake faɗa dai ita za a ci gaba da faɗa cewa a yi haƙuri, saboda mene? Saboda a zauna lafiya. A wannan aya haɗiya tana nuna mana haɗarin da ke cikin saki, cewa da zaran an samu wata matsala kawai a ce a yi saki. Saki halas ne don halasci, amma yana da ƙa'idoji, yana kuma da wato wasu sharuɗa da sai in ya cika. Idan da za a dinga bin wannan ƙa'idoji da wannan matakai, to saki da yawa ba za a yi shi ba. Shi ne ƙa'idar haƙuri, ƙa'idar nasiha, ƙa'ida ta kiran ‘yan uwa da dangi don a sulhunta da sauransu. To kafin a kai ga wannan insha Allah za a samu sulhu. To haka a nan ma, idan iyaye ne ma suka sa baki cewa to muna ganin maimakon auren nan ya lalace, me zai hana ku sulhunta? Iyaye su sa baki, ko waliye su sa baki, ko wani cikin manya, ko wani limami ya sa baki don a samu maslaha, to a irin nan ma babu laifi a sulhunta ɗin don al’amura su tafi yadda ya dace. A taƙaice dai wannan aya da ta ambata mana uwar mu'minai Sauda ta gwada mana hikimar wannan malam, wannan mata. Mata ce mai hikima, mai hangen nesa, wadda take ganin cewa bari ta zaɓi abin da zai ba ta daraja a duniya da lahira fiye da ta zaɓi son kanta. Me zai ba ta daraja? Ta ci gaba da zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan daraja ne a duniya da lahira. Sannan ranar kiyama ta tashi cikin ummatul mu'minin. Wannan ma daraja ce a duniya da lahira. To wannan ya fiye mata akan kawai ta ce bari a yi rigima da ita, ko kuma ta ce kawai in ba za ka iya ba sakanni, sai ba ta yi haka ba, sai ta ɗauki wannan dattako. To wannan aya tana koya mana cewa akwai buƙatar dattako a cikin al'amarin aure, a ɓangarori duka guda biyun, saboda al'amura su setu a samu maslaha a cikin rayuwar aure. Ba ku ko Allah ya ba Sauda nasara ta ci gaba da rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya rasu, ta yi mai takaba kamar sauran matan shi, ta ci gaba da cin darajar kasancewarta ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin. Kuma a gashi har yanzu ana ambatanta da wannan daraja insha Allah. To ɗayan matan ita ce wato Khawla bintu Muhammad ibnu Maslama. Wannan mata Khawla bintu Muhammad ibnu Maslama radiyallahu anha wa an abiha, ta kasance tana aure ƙarƙashin wani mutum mai suna Sa'ad ibnu Rabi', ko kuma Rafi' ibnu Khadij radiyallahu anhu wa an Sa'ad. Waɗannan sahabbai ɗaya daga cikinsu ya kasance shi ne mijinta, da kuma sai zama ya ƙi daɗi, ana ta fitina ana tashin tashina, sai iyayenta suka sa baki akan cewa menene matsalar. Matsalar shi ne mijin bai da abin hannu, bai da wadata, ita kuma tana son kaza, tana son kaza, tana son kaza. Saboda haka kullum tana tayar mai da ƙayar baya akan bai kawo ba, bai kawo ba. Ni wallahi in ba kawo ba zan tafi gidanmu, ni kaza, ni kaza, ni kaza. Sai iyayen suka sa cewa to mu za mu dinga miki kaza da kaza da kaza, ki yi haƙuri ki zauna. Wannan ma yana cikin hanyoyin sulhu. Mutum ya aurar da ƴarsa, sai kuma mijin ya samu wani kare tattalin arziki, ko yana so shi uban ta yi wani abu wanda bai cikin sharɗin aure, kamar a ce uban yana so ta ci gaba da yin makaranta, makarantar nan ta boko ba ta cikin sharɗin aure, amma idan an za a yi sai an kashe kuɗi, to idan uban ya ga zai iya ci gaba da biyan kuɗin babu laifi, in mijin ma ya biya duka dai alheri ne. To haka idan miji ya samu wata matsala, kai uba ba kasawa ba ne don ka ɗauki kuɗi ka ba ƴarka sun je sun ci abinci, ko sun biya kuɗin haya, ko sun je asibiti an yi magani, ko ta je asibiti ka biya kuɗin treatment da aka yi mata, duk wannan ba kasawa ba ne. Sayyidina Umar ɗan Khattab ya je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda akwai ishi take aure a gidan, ita ce Hafsa, ya je ya mata nasiha akan halin rayuwa, yake gaya mata, yake cewa kada ku yau, kada ki zama cikin masu yawaita roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tambaya, da yi mishi bani bani komai ki ce sai an baki, zan sa data, zan canza waya, zan canza takalmi, zan canza ɗan kunne, zan sai screen guard, komai sai kin tambaye shi. Ya kamata ce zaki iya yin haƙuri akan wasu, zaki iya kauda kai akan wasu abubuwa. Sai sai Umar ya ce wa ƴarsa, la tastakthiri min su'ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kada ki yawaita tambaya, kada ki yawaita bani bani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, domin bani bani yakan rage darajar mutum a idan wanda yake ake yawan tambaya. Kuma mijin da in ya ga waye ki, wallahi ba zai dauka ba, ce shikenan wannan ƴar bala'in, in za ka wani abu ne ya kare, ko da hakkin shi ne ba, ki bar shi har sai ya dawo gida, sannan sai a gaya mishi. Sai Umar ya ce mata, wala turaji'i fi shay'in, kar kuma ki sake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ki mayar mushi, wato ku dinga bayayyar zance, yana fada kina mayarwa, yana fada kina dariya, kina tafi, kina juyi, kina kaza kaza kaza, irin wannan abun da ake yi a fina-finai ba daidai bane, kar ki sake ki koyi wannan halin. Miji na magana kina katse shi, wata mata ce wallahi ƙarya ne wannan, kin ga in idan mai masifa ne sai dai ke ji saukan bari gawo a kuma tunki, a zo kuma ana tafiya gun hizba, ana waye ana waye. To kada ki zama mai saurin surutu da saurin magana, ki bari tukunna ya magana ya numfasa ya tsaya, sannan ki matse ki. Nabi ya ce mata Sayyidina Umar ya ce mata wasalini ma badalaki, idan kina da wata bukata na wani abu da kike so zaki, Umar ya ce ni zaki tambaye ni, ki aiko wajena, ni zan baki kuɗin. Saboda kake dinga takurawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawan tambaya. Umar ɗin fa ba wai wani mai kuɗi bane, ɗan koli ne, ma'ana irin wanda yake sai da ƙananan abubuwa, petty trader ne, amma shi yake ba ta abubuwa, wato in za ki da wani abu da zaki canza wayarki, zaki canza kayan ɗakinki, zaki sai sabon bed sheet, zaki waye waye, sai ki buga wa baban ki sai tuwo miki kuɗi sai ki siya. Kake takurawa miji shine wasalini ma badalaki. To iyayen wannan mata abinda suka yi mata kenan na sulhu, dan ta ci gaba da zama a gidan aurenta. Amma ba wai ke ki je gidan ƴarki da kin je kin ga wani abu da ba haka ya kamata ba, ko ta baki wani labarin da baki tsaya kin verifying din sa, kin investigating din labarin, kawai ki ce mata sai ja miki mu tafi, tashi mu tafi, ki wallahi ba za ki zauna ba. Haka ba wata take wasu suke zuwa fa su fito da ƴaƴansu daga gidan aure ba, daga nan abu ya zama rigima, kawai daga zuwa ziyara ki ga ƴarki tana wani abu ko kuma wani abu babu, kawai ki ce tashi mu je, dauko hijabin ki mu tafi, in ya zo zai neme ki, zai zo ya same ni. To karki wannan haƙuri za ki bata, ki nuna mata yadda rayuwa take, ki bata misalai na yadda ke ma kika yi haƙuri da babanta, ko yadda kika yi haƙuri da halin rayuwa har Allah ya kai ki ko ya kai ku yadda kuke haka. To wannan shi ne zai zama maslaha, saboda ba a so zawarawa su cika gari marasa aure suna zama source na fitintunu da rigingimu da fadita shi gara a ce kowace da mijin da tana zama zaman aurenta ke ma uwar wannan yafi miki zaman lafiya da a ce ta taho ta zo ga ta buɗaɗe da ita ta taho da wasu ƙarin yara guda biyu kuma dama kina da wata wadda ita ma ta kawo girma kin ga abu ya lalace to gara ki batta a gidan mijinta ki ci gaba da mata addu'a kina shi mata albarka kina mata fatan alkhairi har abubuwa su zo su gyaru saboda ainihin wato aure yafi koyaye ne yafi zaman zawarci da zaman ainihin wato rashin aure Allah ubangiji ya saki kyauta yan uwa masu albarka wannan shine bayani game da wannan aya ta wa nimra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raba fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha tunda muna da sauran lokaci bari mu cike da magana akan wata mata ita ma da Qur'ani ya ambace ta a matsayin misali domin aya ce ko za mu karanta mai bayanin ta a cikin rago wannan lokaci ita ce wanda ake cewa naqidatul ghazal mai warware sakatta dan Allah yace wala takunu kallati naqadat ghazlaha
wala takunu kallati naqadat ghazlaha ba'di quwwatin ankafa tattakhiduna aymanakum daqalan bainakum an takuna ummatan hiya arba min umma innama yabluwullahu bih وَلَنُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
A cikin suratul Nahl ko? Cikin suratul Nahl aya ta 92 Allah madauki sarki ya ambaci wannan mata dan ayi misali akan wata dabi'a da Allah ya ce wala takunu kuma kar ku kasance kallati naqadat ghazlaha kaman wannan mata da take warware sakatta min babu quwwatin bayan sakatta yi karfi an kasanta warware ta dalla dalla tattakhiduna aymanakum dakhala bainakum ku dinga daukan alƙawarin ku hanya cutar junan ku an takuna ummatun hiya arba min umma dan wasu su cuci wasu kar ku yi haka Allah ya ce innama yabluukumullahu bihi Allah yana jarabta ku da shi wal yubayyana lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifu kuma Allah zai muku bayani ranar alkiyama abinda kusance kuna sabari a cikin sa wannan mata da aka ce naqiratul ghazli ta kasance wata mata ce a Makka sananniya wadda ta samu taban hankali amma kuma tana da sana'an saka tana saka irin kamar walki haka ko bargo ko wani abu tana da ma'aikata za su ta kafa abin sakan nan tun safa za a yi ta sakawa sai an kai kamar azahar rana ta raba an yi aiki mai yawa saboda hankalinta ya rikirkice sai ta ce to a warware shi ba ka tafi shi kuma dole haka za a warware wannan yana cikin abinda aka yi kwatance akan cewa kada mutum ya zama mai irin wannan aikin wato aikin baban giwa duk aikin da zaki yi ki yi na hankali kada ki aikin da sai an tafi an tafi sai kuma ki gaba haka ki so wato duk abinda mutum zai a rayuwarsa tun farko ya sa hankalin shi ya lissafa ya ga meye ya kamata ya yi meye bai kamata ba kar sai kin ɓata lokaci akan wani abu daga baya ki gane ba shi ke so duk abinda ki gaji ka ɓata lokaci akan sa in dai ba saban Allah bane to ki hakura ki karasa alal misali yarinya ce ta fara karatu a university ta je aji uku sai kawai a ce ta bi karatun nan haka za ta sake course ko kuma za ta yi aure ba a daga nan za a kai ta fata school shikenan an yi asaran duka wannan lokacin da duk wannan shekarun da kuɗaɗe duka an yi asaran su kuma daidai bane sai a hakura har a karasa wannan abin da ya amfani to haka ma shi kanshi zaman auren an yi shekara da shekaru ana zaman aure an gina wasu shekaru to kada a ce rana ɗaya kawai a rusa su ko wata sana'a da kike to haka idan mutun yana gini wannan na ga za a fahimta shi ce sai kin sa bulo an yi kaza an kai rufin sai kike kai ba ma haka nake san gidan nan ba a zo kai a tun kudi shi wannan sai dai gwamnati take wannan hukum amma mutun da kudin shi da ya sai fili ya sai bulo da siminti ya biya kudin ma'aikata ya sai rodi ya kashe miliyoyi haka nan kawai ba zai ce a rushe gida a sake yi ba in yi haka ba a ne kallon mahaukaci kamar yadda wannan mata take mahaukaciya a cikin mutane to an hana a shar'ance mutum ya dinga ɓata lokacinsa a kan wani abu sai ya kai wani mataki kawai ya ce ya fasa zai yiwu a ce kina cikin yin abinci sai da abincin ya zama half done ya kusa nuna kawai ki ce kai na fasa yin irin wannan abincin yau a je a zubar da shi ce talge ne ko shinkafa ce ko waya ce kawai a je a saka a dustbin a zo a ɗaura sabuwar sanwa ba zai yiwu ba ko ba na jin zai yiwu in ji kai haka kin zama irin wannan mata da aka hana a yi koyi da irin halayyarta wato zai zama za a fara miki kallon mara hankali wanda ba ta san ciwon kanta ba so da haka shi sa ake so kafin mutum ya fara abu ya tabbatar da abin da yake so ya yi kenan ya tantance abin da zai yi wato wannan aya tana koya mana kyakkyawan shiri a farkon al'amari saboda akwai abin da an riga an shiga to fita daga cikin shi zai wahala akwai abin da an riga an kai wani mataki to shiga fita daga cikin shi zai wahala zai yiwa ki kai matela a tamfaki ki ce ga irin ɗinkin da kike so sai ya riga ya gama yankawa ya sha yadin ya sha a tamfaki sai ki zo ki ce na fasa irin wannan to ya zai yi kuma an riga an sha haka nan kawai ba hakura to shine wala takunu kallati naqad ghazlaha min ba'di quwwati kar ku zama kamar wata warware sakata bayan sakata yi karfi tai warware da ita tai sala sala da ita wannan aikin mutum ne wanda ba yi da hankali ko mahaukaci ne ko bai san ciwon kansa ba sannan kuma asara ce ta dukiya to a musulunci kuma ba a yarda da barnar dukiya haka nan duk abinda a cikin shi akwai barna ta dukiya to shari'a ta hana a yi shi saboda Allah ya ce wala tusrifu kada ku yi barna an hana da israfi innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu almubazzaranci sun zama ƴan uwan shaitan akwai abubuwa da dama da shari'a ta kyamace su ne saboda a cikin sa akwai almubazzaranci wato akwai tozartar da dukiya dukiya alkhairi ne daga Allah da yake ba mutane to ba a yadda mutane su tozartar da dukiya su lalata ta haka nan ba tare da sun ci muryata ko sun ba wanda ya kamata su muryata ba wannan kenan insha Allah anan za mu saurara ayo insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam